بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء قبل تفسير القرآن من كرمة أولنا رانا تشيج قوات رمضان تجرر النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina yau shekara 1433. Lissafin Nasara yau 25 ga watan 7 shekara ta 2012. Idan ba ku manta ba, har yanzu muna cikin suratul Nur. Na'am.
Ya أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم.
Allah madaukakin sarki yace, ya ayyuhal ladina amanu, ya ku wadanda suka yi imani, Allah yace la tattabi'u khutuwati shaytan, kada ku bi takun shaytan, in ji Allah madaukakin sarki. Akwai footsteps na shaytan, to masu imani ku yi takatsantsan da wannan. Allah ya ce, wa man yattabi khutuwati shaytan, duk wanda ya bi takun shaytan, to ya sani, fa innahu ya'muru bil fahasha'i wal munkar, shi shaytan kullum yana umarni ne da alfasha, sannan yana umarni ne da munkari, yana umarni da mummunan aiki. Allah ka kare mu, Allah ka tsare mu. Wato, shaitan yana da hanyoyi da yake bi ya ɓatar da al'umma. Shaitan idan ya fara zuwa, abin da yake bukata ya ga ya mai da bawa ya zama mushriki ko ya zama kafiri, wannan shine burin shedan da farko domin da ya maida ka mushriki ko ya maida kai kafiri ya san an gama ka zama permanent member tare da shi a wutar jahannama idan ya buga ya buga wannan ba zai yiwu ba to sai ya rage buri ya dan sassauto sai ya maida kai dan bid'a idan ya ga ya maida kai dan bid'a ka sha ka koshi to bukatar sa ta biya ya san kana cikin waɗanda za a kora in sun zo shan ruwan alkausara idan ya yi ka zama dan bid'a abin ya gagara sai ya sassauto ya rage buri sai ce to ka zama fasiki ka zama mazinaci ko ka zama dan giya domin bid'a shedan ya fi farin ciki da ka zama dan bid'a sai da ka zama mai sabo Sufyanu Tsauri yana cewa al-bid'atu ahabbu ila shaytani min al-ma'siya shedan ya fi farin ciki in yaga kana aikata bid'a sai da yaga kana sabo ya fi jin daɗi ya ga kana bid'a sai da yaga kana zina ko shan giya ko luwaɗi ko wani abu mai kama da haka dalili shine fa innal ma'siyata yutabu minha domin shedan ya san in sabo kake ana sa rai ka tuba yanzu idan ka ga mutum yana shan giya in ka ce masa ba kyau sai ce to a taya mu da addu'a mu dai shedan ne ya jarabe mu da wannan bala'i ko ba haka ba ba zai yi jayayya da kai ba saboda ya yarda abin da yake ba mai kyau ba ne sai dai watakila ba zai iya bari ba saboda ko ya saba ko wasu dalilai masu kama da wannan to amma shi matsala ɗan bid'a za ka zo ka same shi ya yi dumu-dumu cikin bid'a ya fusatar da Allah ya yi wa annabi Muhammadu zanga-zanga ya ce annabi bai iya ba shi ya iya ya canja addini mai haske da Allah ya saukar Allah ya fusata da shi annabi ya fusata da shi to kuma in ka zo za ka gyara masa kuma sai ya kama faɗa ya ce za ka raba shi da hanyar annabi to shi yasa shi ɗan bid'a yake da wahalar sha'ani ga shi ɓanna yake yi kuma gani yake yi saboda ya koro gani yake akwai wata ladar da za a sake kirgawa a take a bashi to wannan tunani da yake da shi na abin da yake yi mai kyau ne har ma za a bashi lada har yana ganin kamar ma wannan abin da yake yi ita ce hanyar da annabi ya zo da ita to wannan shi yake sa ɗan bid'a idan ana so ya tuba aiki ne jajawo sai an wahala ƙwarai da gaske Allah ka gafarta mana to shi yasa shedan idan ya iya ƙoƙarin sa ya saka kai bid'a ya gagara sai ce to kai sabo idan ya buga ya buga ya mai da kai mazinaci dan yana faruwa za ka samu ne ya kaure cewa bid'a kowace iri ko baya yi ga ya ustaz haka amma ƙarƙashin ƙasa in ya shiga wani lungu in ka ji ta'addancin da yake yi wa Allah kuma sai ka sha mamaki to har yanzu dai burin shedan ya biya na'am mun ji duka bidiyoyi ka daina to sai idan na kanka cikin sabo in ba sa'a ba sai ka rutsa da 'yar mutane a lungu Allah ka gafarta mana na'am in ya buga ya buga ka zama ka dumul wato ka dumme cikin sabo ka ƙi yadda Allah ya tsare ka to sai dawo ya ce to kamar ɗan makaruhi makaruhi kan aishi ba matsala shi kan wannan ka riƙe kai kai sai ka ga ka dume cikin aikata makaruhi daga nan sai kai ta zarce idan ya buga ya buga wannan ya gagara sai ya dawo mataki na ƙarshe sai ya ce to yanzu yadda za ka yi wato ita halal wato mataki na biyun ƙarshe sai ya ce halal ɗin ka wuce gona da iri a cikinta sai ka ga yanzu halal ce amma ka wuce gona da iri kawai sai a ganka da wata bunjimi mai riga kana share titin anguwarku to idan ya buga ya buga nan ma ka tsatsare ka tattara ko ina to sai ya zo mataki na ƙarshe abubuwa biyu masu lada amma ɗaya ya fi ɗaya lada sai ya danne ka ya hana ka yin mai lada da yawa sai ya barka da mai lada ya kanan nan ma dai ya ci riba a kanka ko bai ci riba a kanka ba kamar misali ka tashi ka taho jin karatu tafsirai da ake yi ka tashi ka je wani wuri inda ake tafsirin Qur'ani mai girma kaga idan za ka je inda kafa za ka je duk taku ne za a baka lada in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kuma share maka zunubi in a kan abun hawa za ka je Allah ya san taku nawa za ka yi za a baka lada za a share maka zunubi gurgudan wannan sannan idan ka je ka zauna wurin ana karanta Qur'ani rahamar Allah za ta lullube mutanen dake wurin kana ciki sannan mala'ikun rahama za su sauko sannan Allah zai ambace ka cikin bayinsa na kwarai kaga wannan duk gara ba sa ce to sai ya danne kai ya hana ka zuwa yace to ai yanzu ma idan ka bude radio tafsirin nan dai ana yi yanzu nan in ka bude radio zaka ji sai ka bude radio ka sha tafsiri a gida kaga dai abinda kai ai mai kyau ne kuma kana da lada duk da kana kan gadan matarka ka bude ka ji amma ladarka ta kai ta wanda ya tashi takanar sakano ya je wurin da ake yi ladarka bata kai wannan ba to sai ya danne kai ya hana kai mai lada da yawa sai ya barka kai mai lada yar ka nan wayannan wato kuduwat ne da shedan yake bi wajen ya ga cewa ya halakar da dan adam idan ka ga shedan tarukansa cikin wayannan tarukuna da muka lissafa ɗaya daga ciki bai kama ka ba to sai dai kariya da tsarewa daga wajen Allah madaukakin sarki sannan har yanzu yana daga dabi'a shedan wajen yadda zai halakar da jama'a a wannan kuduwat na shedan da Qur'ani ya ambata wato akwai hanyoyin da yake bi hanyar da yake bi hanya ta farko shine a tadarru cikin iblal wato zai dauki mataki bayan mataki wajen halakar da kai idan shedan yana so ya ce kai shirka to ran da ya fara zuwa ba shirka zai ce kai ba don ya san in kace in yace kai shirka to ba za ka yadda ba saboda haka ran da ya fara zuwa sai ya ce ka dan yi bid'a to da ka fara yin bid'a dama ita bid'a director protocol ce ta shirka idan shirka za ta zo jimeta ba ita za ta fara zuwa ba za ta turo bid'a ne ta mata share fage idan ta yi share fage ta tabbatar komai ya daidaita sai ta buga wa shirka waya ta ce to yanayi ya yi daidai ba sauran matsala mai gida kina iya karasowa to sai shirka ta shigo cikin garin ta yi abinda ta ga dama ba tare da ta samu matsala ba idan shedan yana so a ma'aikata ya mai da kai barawo ba cewa zai yi ka fara satin miliyan ɗaya a dukiyar ma'aikatarka ba abinda zai ce ga wata yin gajeren hanya ka dan murkushe kan 30,000 to sai ga 30,000 ai ba komai ba ce to daga nan sai ya tura ka sai ka fara satin 70,000 sai ya kai ka 100,150 wata nan sai ka ji an kafa kwamitin bincike ka saci miliyan 100.7 an rasa yadda za a yi da kai wanda da ran da ke dan ya fara zuwa abinda ya ce ka sata kenan ba za ka yadda ba amma yanzu da daukan ka mataki bayan mataki ya kai ka inda yake so idan shedan ya zo ya samu yaron shago ba zai ce wa yaron shago saci 50,000 a dukiyar mai gidanka ba ya san yaron ba zai yadda ba wannan ba zai kama hankalinsa ba sai ya fara ce masa in ka dawo da canjin naira 150 ka rike yo menene naira 150 a dukiyar dake wannan shagon tun kana rike canjin naira 150 sai wata ran ka dan tsakuri 200 wata ran ka tsakuri 500 wata ran in ba ai sa'a ba sai ka ga ana faman ya za a iya ka saci naira 200,000 ko sama da haka a dukiyar mai shagon to wannan yana daga hikima ta shedan ran da yazo ba babban zunubin zai fara dora ka ba in zina yake so ka yi ba ce maka zai yi ka yi zina ba a zai ce ka rinka kallon yarinyar ne ya ce kalli kumatunta sai ka kura wa kumatunta ido kamar maye in ta ɗanyi murmushi sai ka ce kaga kumatun ya ɗan lotsa abin ya ƙara ba da sha'awa to tun kana kallon kumatu sai ce ka ɗan gangaro ƙasa ka kalli wuyanta ai tana da dogon wuya mai kyau sai ka gamsu ka gaba matsala ka manta ya fara wa transfer da kai yana wo ƙasa da kai tun kana kallon wuyan sai ce to daga nan ka ɗan ƙara yin ƙasa-ƙasa ƙasa 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 to kafin ka ankara ya yi alkafura ya jefa ka cikin bala'i ba ka sani ba Allah ka raba mu da tarkon shedan wannan yana cikin kuduwat na shedan da aka ce la tattabi'u kuduwatish shaytan hanya ta biyu da yake bi wato shine wato tazilul ma'asi duk abin da sabo ne sai shedan ya masa kawa ya masa kalekale da kulliya shi yasa duk inda za a saba wa Allah sai an gyara wurin idan hotel aka inda za a rinka fitsara da fasadi sai an masa kwalliya an gyara shi idan gidan giya za a yi sai an masa kwalliya an dan mammalla wasu hotuna an dan daura wani dan balan-balan an dan sa wasu fitilu masu kala daban-daban idan party aka shirya till down to sai an kawata wurin da za a yi party idan ana so shegantakar ta samu tafiya daidai sai an samu standby generator ga katon CD ga wani kyalle an dan daddaura haka da wani dan balan-balan da dan wani abu mai walƙe-walƙiya da wayansu ƙwayayen lantarki suna dan mutuwa suna kamawa
shi dan ya gama hada tarko abin da ya saura ka fada ya tafi da kai to wannan yana daga shigantaka shedan indai za a saba wa Allah ne to sai ya danyo wurin kyalekyale bayan wannan yana daga hikima ta shedan kuduwat nashi da yake halakar da jama'a shine wato tasmiyatul ma'asi bi asma'il muhabbiba wato duk abin da saban Allah ne shedan sai ya sa mai suna mai dadi idan ka ji sunan sai ka ji abin ba matsala ina fata an fahimci wannan shi yasa zina ba a ce mata zina ce shedan ya canja mata suna sai a ce sunan ta soyayya ko ba haka ba sai a ce ai suna making love ne why love alhali soyayya wani abu ne daban a musulunci akwai babinta zina ita ma wata aba ce ita kuma akwai babinta haka ne ko ba haka bane to daga sanda ka kira zina da soyayya to shedan bukatarsa ta biya idan kai zinar kawai Allah ka sabawa amma daga sanda ka kira zina da soyayya to yanzu ka halatta ta domin soyayya halarce to shedan yayi kokarin ya mai da kai yanzu wani kasurgumin kafiri ne kai baka sani ba saboda wannan kalmar to kuriju sahibaha min al-islami daf'atan wahida ka kira haramun da halal wato kalma ce da na cire mai ita daga musulunci tun kuda guda daya shi yasa yanzu zina sai a kira ta da soyayya cikakken dan giya sai a ce ai dan ruwa ne wai yana shan ruwa ko ba kake yi ba na ruwa halal ne ko ba halal bane to me yake kuma a kira giya da ruwa wannan ba da kokarin halatta haramun bane sai ga wani cikakken fasiki ko matidi ko wani dan wasan kwaikwayo wani tintirin fasiki sai a ce fita ko ba kake faɗa ba sai a ga wata cikakkiyar mazinaciya sai a ce jaruma sai a ce ai ta ce jarumar da ta fito a mazinaciya ce ba wai sai a ce jaruma kawai sai a samu wani sakarai just a zero behind a decimal point wai sai a ce jarumi to wannan duk yana cikin makirkin shedan duk wani sakarci da shegantaka shedan sai ya ga an sa wa abu suna mai dadi domin wato ya samu karbuwa a wajen al'umma sannan duk abin da ya san abu ne mai kyau mai amfani shedan sai ya yi kokari an canja wa abu suna an sa masa mummunan suna mara dadi idan ka rike musulunci sai a ce ma mai tsatsauran ra'ayi idan ka rike addini sai a ce ma ba kauye in an ganka da dagaggen wando a ce ka sa wandan kaninka ko a ce ka tsallake ruwan ka sake wandan yana faruwa ko baya faruwa kenan duk abin da za a yi abu mai kyau ne ko sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a samu da za a bata masa suna amma da abin kauyanci ne da gidadanci to waɗannan su ne kuduwat da shedan yake bi domin ya halakar da al'umma shi yasa Allah madaukin sarki yace ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khudwati shaytan wa man yattabi'u khudwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar sai Allah yace walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ba domin fadalan Allah ba da rahama akan sa akan ku ya ku masu imani ba dan fadalan Allah ba da rahamar Allah akan ku ya ku masu imani Allah yake yadda shedan ya shirye tarko yayi tsare tsaren halakar da ku wallahi ba dan tausayin Allah da rahamar sa ba ma zaka minkum min ahadin abada da ko kwara dai a cikin ku ba za a samu wanda zai tsarkaka ba da shedan ya nutsar da ku gaba daya halakar da ku inji Allah amma fadalan Allah da rahamar Allah ita ce kawai ta jawo Allah madaukakin sarki ya tsare ku ya kare ku duk aikin da shedan yake yi ya zama na kwarai ba ta karewa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah yake walakin Allah yuzaki man yasha sai dai Allah yana tsarkake wanda ya ga dama sai Allah yake wallahu alimun hakim wallahu sami'un alim Allah mai ji ne sannan kuma Allah masani ne Allah ka gafarta mana Allah ka tsallakar da mu daga tarkon shedan wato shedan babu wanda yake bari wani malami sai ya ga ana bauta wa wata bishiya da ya ga ana bauta wa bishiyar yayi wa'azi ba daina bauta mata ba kai malamin nan karfin imani sai ya zaburo shi da karfin imani ya zunguro shi sai ya samu gatari ya ce bari abin da zai yi zai je ya sare bishiyar duk bala'in da za a yi sai dai a yi malami ya ratayo gatari ya tinkari bishiya zai sare ta ya kusa isa wajen bishiyar sai shedan ya tare shi amma shedan din a sifa mutum ya ce ana gafarta mana ina zuwa haka da gatari a kafada ya ce kaga bishiyar nan da ake bautawa to na fahimci mutane wa'azi ba zai gyara su ba, nayi ittifaki yau zan je in sare bishiyar kowa ya huta. Sai sai haba ara gafarta mana ina ruwanka da su, ai kabarinka daban nasu daban, rabu da su su gyara da su. Wutar nan da Allah ya faɗa ai da gaske ne za su je su samu Allah a can. Malam ya ce eh gaskiya ka faɗa, kabarin su daban nawa daban kuma za su samu Allah. Sai dai ni a matsayina na mai wa'azi da da'awa, Allah ya ɗora mun in na ga gyara in tabbatar zan gyara, kuma wannan gyaran ina ga bai fi ƙarfi na ba, da hannu ma zan iya gyarawa. Shedan ya lallashe shi, ya lallashe shi, ya ki to ƙarshe sai fito masa gaba da gaba. Sai ce to Allah gafarta mallan saurara ka ji wannan bishiyar ba zan bar ka sare ta ba, in ka ce za ka share ta kuma to za ka sha mamaki. Malam ya ce to ni kuma sai na sare ta, wasa ne gaske ne sai kokuwa ta kauri tsakanin malam da shedan. Malam ya aje gatari ya kama shedan da kokuwa, Allah ya ba malam sa'a yayi koli-koli da shedan ya kwala da ƙasa. Shedan ya sake tashi yana rufe akramakallahu, akramakallahu ya sunkuci shedan sama ya dubga shi da ƙasa. Sai da ya kare shedan sau uku, na ukun da ƙarshe dan ya tashi. Shedan ya shiru ta to Allah gafarta malam dai dakata, na fahimci kokuwa ba za ta warware wannan matsalar ba. Amma ga shawara da zan baka, yanzu dai kaga wa'azin nan kana ta faman yi, mutanen nan ba taimakon ka suke yi ba, sun baka da yunwa, cefa ne da kyar kake yi, su harkokin su kawai suke yi. Ni shawara da nake baka, ka dan samu hanyar da zaka ci abinci yafi maka sauki, ka rabu da wannan bishiyar ka fita da shi a ninka. Kullun da safe ka daga wato ainihin zarin gadonka, ka daga karkashin fulonka, zaka samu dirhami kaza na aje maka, wato sai ka diba ka sha shagalinka ka kashe. Malam yayi shiru yace da gaske kake. Yace ah, yau magana da gaske nake ko ba da gaske nake ba, ai ba ta taso ba. Ka je ka guda mana, in baka gani ba ai lokacin ne zaka zo ka dauki matakin da zaka dauka. Malam yace to in baka saba mun alƙawari zamu yi bala'i. Yace a babu matsala. Sai malam ya fasa sare bishiya sai koma gida. Washe gari da santa bai sai daga fulo, kawai sai ga wasu sabbin dirhamomi waɗanda aka gaya masa a zube ƙarƙashin fulo suna kyalle. Malam ya dauka yayi cefane, aka sayo naman miya, aka yi harka a cikin gida lafiya ƙalau. Washe gari ya ƙara ɗagawa, a'a ya ga abin nan fa da gaske ne. Ya sake ɗiba ya gudanar da harkokinsa. Kwana uku duk sanda ya ɗaga zai gani, kwana na huɗu da ya ɗaga sai bai ga ko dirhami kwana ɗaya ba. Ya yi shuru ya ce to watakila dai mai kawon ya makara ne, bari in jira zuwa anjima. Ƙarshe aka ramaka Allahu har rana ta faɗi, dirhamomi ba a kawo ba. Ranar da ƙyar ya yi bacci saboda haushi da baƙin ciki, gari na wayewa sai ya ƙara ɗagawa. Wai suna wani mawaƙi wayan ba komi a gargashi. Malam sai ya fusata, sai ya sake ɗauko gatarinsa sai da bishiya. Zai je ne, zai je sare ta, yana tafiya sai hannu da mutumin da naran nan. Ya ce ana gafarta malam ina zuwa. Ya ce ake kasa inda zan ci, ina ganin ka samu mutumin kirki, ashe mutumin banza ne bai samu irin alƙawari. To yau wannan bishiyar sai na sare ta a ƙasa za ta kwana. Ya ce ana gafarta malam, in baka shawara ka koma gida. Ya ce ai baka isa ba, kawai sai suka kama kokuwa. Malam ya gane nan ya kada wannan mutum, ana kamawa sai ji mutumin nan ashe ƙarfin bala'i ne da shi. Sai ya koli-koli da malam ya kwala da ƙasa. Malam ya tashi a fusace, ya sake raruma shedan, ya sake sama da shi ya buga da ƙasa. Ya fusace ya ƙara tasowa, da ya ɗauke shi ya buga da ƙasa ya ce in ka ƙara tasowa in na kara ka sai na karya ma gadon baya. Ƙara ka tashi ka koma. Malam ya yi shiru ya tashi, ya zo ya gane cewa dai dole ya koma. Har zai juya ya ce kai dakata, don Allah bawan Allah ya yi mun bayani, ya ake da na kara ka sau uku, yau kuma ka kara ni sau uku. Ya ce ka gani nan gurin, ya ce ni shedan ne Iblis da kake jin labarin shi, to ni ne. Ya ce ranar abin da ya sa ka kada ni, ka fito don Allah ne. Tun da ka fito don Allah za ka yi aikin Allah, ba ni kadai ba, in na ga ya to duk shedanin duniya su taya ne, a ranar za ka iya koran mu saboda taimako na musamman da za ka samu wajen Allah. Ya ce amma yanzu ba don Allah ka fito ba, ka fito ne don ƙashin miyarka, don duniya ce da baka samu ba ya sa ka fito. Saboda haka ba ma sai na zo da kaina ba, ko cikin yara nan turo ɗaya sai murƙushe ka, balle ni da kaina. Saboda haka juya, in ba haka ba in karya ma gadon baya. Malam sai ya gane cewa ashe ta lallaɓe shedan ta kwashe shi. Malam da ya koma gida ya ɗauki tsawon lokaci ba abin da yake sai istighfari da neman gafara wajen Allah. Ya gyara imaninsa, ya jaddada ikhlasi, ya sake ɗauko gatari, ya tinkari bishiya. Shedan ya tare shi, ya koli-koli da shedan ya kwana da ƙasa. Ya ce in ka ƙara tasowa zan karya ma wuya. Shedan ya ba shi wuri, ya wuce ya sare wannan bishiyar, yayi dugu-dugu da ita bautar bishiya daga ranar aka kawo ƙarshen sa full stop an gama daga wannan ranar to wayannan sune taku taku da shedan yake bi duk ta inda yake so ya halakar da kai shedan kabi yazo ya batar da kai sai ya tsaya psychologically ya study naka tukunna ya gama karanta ka ya gane menene damuwarka me kake so ga me kokwalwarka ta kakata in ya ga damuwarka kudi ne to ta hanyar su zai halakar da kai in damuwarka mata ta hanyar su zai halakar da kai in damuwarka san girma ta hanyar san girma zai halakar da kai in damuwarka ka ba mutane dariya tanan zai halakar da kai in damuwarka ka ci zalin wani tanan zai halakar da kai in damuwarka kai kawai abin nan mulkin kama kariya da babake ne shi sai ya tsaya ya karanta ka cikin nutsuwa ya gano ta ina kake da rauni to ta wannan gefen raunin naka tanan zai shigo maka ya murkushe ka gaba daya shi yasa Allah yake ba domin falalarsa da rahmarsa ba da wallahi babu wanda yake tsira cikin mutane kuma gashi ya dade a duniya tun zamanin annabi Adam ake karawa da shi yayi zamanin annabi Nuhu da zamanin annabi Hudu da Adawa zamanin su Fir'auna zil autad da su annabi Nuhu duka da shi aka kara da zamanin annabi Isa yayi zamani da su Abu Jahil da su Abu Lahab da su Utbah ibn Rabi'a duk wasu yan banza da aka yi a duniya ya zauna da su ya ga irin shegantakar da suka yi saboda haka yana da working experience kai a matsayinka na dan Adam baka da wata dabara da zaka iya kare kanka in ba taimako na Allah ba Allah ka tsare mu daga sharrin shedan ka tsare mu daga fitinar shedan wannan shine yasa Allah yake mana kashedi a cikin wannan aya saboda kalmu bita kun shedan Allah ka gafarta mana sai Allah yake mai a gaba da rama
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم
bayan lokacin da akai wa Aisha radiyallahu anha kazafi Allah ya saukar da ayoyi ya wanke ta wayanda suka shiga cikin wannan kazafi akwai wadanda akai wa haddi daga cikin su akwai Misda shi Misda dan uwa ne na sayyidina Abubakar radiyallahu anhu dan gwaggon sayyidina Abubakar ne sannan talaka ne bai da komi yayi hijira daga Makka ya dawo Madina da ya dawo Madina sayyidina Abubakar radiyallahu anhu mutum ne mai son taimakon jama'a to balle ga wannan yana da alaka ta jini da shi sai ya jawo su a jiki ya dauki nauyin sa da cin sa da shan sa da komai a wuyan sayyidina Abubakar ne amma abun mamaki kuma sai gashi an yi wa yar sayyidina Abubakar kazafi kuma shi yana cikin waɗanda suke sahun gaba a cikin harkar wannan zai fusatar da sayyidina Abubakar ko ba zai fusatar da shi ba wanda ka jawo shi kusa kake taimakon sa ka mai da shi mutum idan ya maka abu mara kyau ka fi jin zafi fiye da wanda dama baka da kowace irin alaka da shi bisa wannan sayyidina Abubakar yake to tunda abun ya zama haka daga yau bazan kara ciyar da shi ba ya je ya ta kan shi an ja layi an raba hannun riga tunda ya faɗi irin waɗannan kalmomi akan ƴata ta ciki na ba bisa haƙi ba da haƙi ne ma ya faɗa da sauki lokacin da sayyidina Abubakar ya faɗi wannan magana sai Allah ya sauko da wannan aya sai Allah madaukin sarki ya ce wala ya'tali ulul fadli minkum ulul fadli minkum ma abuta daraja a cikin addini a cikin ku kada su rantse su wane ne ma abuta daraja da fifiko a cikin addini sune irin su sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wasati bayan Allah ya ba su ni'ima ta addini sun zama masu daraja a cikin addini kuma Allah ya ba su yalwa ya ba su wadata ta abun duniya Allah ya ce to waɗanda Allah ya yi wannan ni'ima guda biyu ga daukakar addini ga wadata Allah ya ba su to kada su rantse ayyu utu uli qurba cewa ba za su ƙara taimakawa ƴan uwansu na jini ba wato kun ga a nan gurin ana jan hankalin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu rantsewa da yayi yace ba zai sake taimakawa Misda ba Allah yake a'a ya kalli darajar da Allah ya bashi a addini da kuma wadatar da Allah ya bashi saboda haka ya runtsa ido kar ya kalli abin da aka yi ya ci gaba da yi don Allah kada ya fasa shine wala ya atali ulul fadli minkum wa sa'ati an yutu uli qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah kar ya zama ba za su taimaki ƴan uwansu na jini ba, kuma ga su miskinai, ga su kuma muhajirun waɗanda sun hijira saboda Allah, saboda misda na farko ɗan uwa ne na jini na sayyidina Abubakar, tunda mun ce ɗan gaggon sayyidina Abubakar ne radiyallahu anhu. Abu na biyu kuma talaka ne, miskini ne. Abu na uku kuma muhajir ne, ya hijira daga Makka ya dawo ina, ya dawo Madina. Hasali misda da shi aka yi yakin Badar. Kun ga sahabbai da suka yi yakin Badar manya ne a cikin addinin musulunci, har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa ma yudrika la'alla allaha tala ala ahli badr wa qala amalu ma shi'tum qad ghafartu lakum. Wato waye sanar da kai, watakila ubangiji ya kalli mutanen da suka halarci yakin Badar, ya ce musu duk abin da suka ga dama su aikata Allah ya gafarta musu. Wannan ita ce daraja da waɗanda suka halarci yakin Badar suke da ita, wanda shi misa yana ciki. Sai Allah madaukin sarki ya ce wal ya'fu wal yasfahu. Su waɗannan manya a cikin addini waɗanda suke da wadata, su sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, Allah ya ce wal ya'fu, su yi afuwa, wal yasfahu, su yafi abin da aka yi musu. Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, kuma ba kwa so Allah ya gafarta muku? Ai kuma Allah yana saukar muku da ni'ima, yana muku abubuwa da yawa na alkhairi fiye da abin da kuka yi waɗancan, amma duk da haka kuma wata rin kuna masa laifi. To dan me ku ba za ku yi hakuri ba idan wani wanda kuka kyautatawa ya muku laifi? Wannan ka'idar har a matarka sai ka kiyaye ta. Idan kana so zaman aure ya zama yayi kyau, yayi armashi, idan ta maka laifi ka tuna da wasu daga cikin alkhairanta, wannan zai sa ka zama kayi hakuri. Mazaje da dama suna da shiririta, idan matarsa ta masa laifi, to shedan sai ya ta tuno mata da laifukan da ta taba yi masa a rayuwarta, ba zai bashi dama ya tuno alkhairin da ta yi masa ba. Da an masa laifi guda ɗaya, to ya rinka bala'i kenan, yana wannan abun akwai rainin hankali a ciki. To ni ban san me kike nufi ba, me ban yi miki a gidan? Ah, to kai abubuwa nawa Allah ya maka na karramawa da girmamawa, amma duk da haka kake saba masa kuma yi hakuri da kai? Dan me kai ba za ka yi hakuri da ita ba? Abinda kai mata ya kai abinda Allah ya maka? Laifukan da take maka sun kai laifukan da Allah yake maka? Abinda sun kai laifukan da kake yi wa Allah? Ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum, ba kwa so Allah ya gafarta muku? Ka zauna shedan ya ta tuno maka, ka ce haka satin da ya wuce an mun kaza da kaza a gidan nan, amma na shanye ba zan manta ba, bara da rani an yi wane ne wane ne, duk da haka na haƙura ba zan manta ba. Lokacin da aka haifi yaron nan a cikin damuna, yaron fa har ya fara zuwa primary, wai amma bai manta laifin da aka yi masa shekarar da aka haifi yaron ba. Wanda wani ke sakar shi? Abinda ake so in ta maka laifi ta bata maka rai, to tuno alheranta. Ko akwai matar da bata da alheri? Annabi ya ce la yafraku almu'minu almu'mina, mu'mini ba zai kyamaci mu'mina ba. In kariha minha khuluqan rabi'a minha akhar, idan akwai wani halinta da baka so, to in Allah ya yarda kuma sai an samu halinta da kake so. Ko ba haka ba? In ta baka hauki sai kai tunani, watakila tana kokarin tarbiyyar ƴaƴanka, sai kai hakuri saboda wannan. Watakila mai kokarin addini ce, sai kai hakuri saboda wannan. Watakila tana girmama mahaifiyarka, tana girmama mahaifinka, sai kai hakuri saboda wannan. Watakila tana taimakon ƴan uwanka da danginka, ta kiyaye maka zumuncin da ke tsakaninku, sai kai hakuri saboda wannan. Watakila ta iya girki, sai kai hakuri saboda wannan, shi ma wani abu ne da yake da muhimmanci. Watakila tana da tsafta da kwalliya, kuma ta iya daurin dan kwali, ta sai da za ta kashe dauri dan kwalin ya kalli kudu maso arewa. To idan ta baka haushi ka sallame ta, daga baya sai ka rinka tunawa sai a samu matsala. To dole sai ka hada da hakuri, kai kokari ka rinka tuno alkhairan da sai a zauna lafiya. Na gaya muku wani wanda matarsa ta bashi haushi kawai ya sake ta, shi kuma irin masu baccin tsiyadin nan ne. Akwai irin masu bacci da azumi idan za ta tada shi yayi suhur, aiki ne jajawo, ta kama shi ta girgiza shi koma bacci, ta shafa mai ruwa a fuska bacci ya kara dauke shi, sai ta dauko shi ta rungume ta kawo to ta yanko loma ta sa mai a baki ya hade kut kaman bududdigin kwado, kuma ya ci gaba da bacci. Sai ya hada kaman loma uku ko hudu tukuna kaman idanunsa su bude. Ranan da ta bashi haushi kawai sai manta da amfanin da ya sake da. Kuma ga yadda Ramadan, shi kuma irin mutanen nan ne waɗanda in ba su yi suhur ba, azumi sai ya ji kaman zai mutu saboda wahala. Bai yi azumi ba suhur ba. Na'am, ranar farko ya yi ta zarce, da ƙyar ya kai azumi kaman zai mutu. Rana ta biyu ya ƙara makara ya yi ta zarce, rana ta uku da malaice sai aka gaishe zaune kan da kallira kuka aka ce lafiya yace Zainabu Allah ka gafarta mana to duk wanda zaka zauna da shi duk wanda zaka zauna da shi ka ringa duba alkhairansa idan ka ce a kurakuransa kawai zaka kalla ba za ka kalli alkhairansa ba to zaman ba zai dore ba Allah ya gafarta mana shine Allah ya ce wal ya'fu wal yasfahu sai Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ba kwa so ne kuma Allah ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai sai da Abubakar yana jin wannan aya yace bala nuhibbu an yaghfira lana rabbuna yace ba shakka muna so ubangijinmu ya gafarta mana yasa aka kira misa yace da me nake baka nace fa ne ya fada yace nayi dubulin abin da zan baka kuma bazan daina ba har dan da zan ba duniya su da an ja aya an gama nan take za su fara aiki ne ta practically Allah ka gafarta mana sai Allah yace bi a gaba da rabba
innal ladina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minati lu'inu fid dunya لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم
يسا صاحب الكشاف يكي تشوا ديكرا انت قرآن تند بقرة الناس بيقوان اللي تي دعاك اي انا اللا يدو كي اللي تند مهمان تي با اللي تي دكي دعلاك على سابو وبنجيز يدو كي ابن دا مهمان تي يجدد يميميتا يناناتا da usulubi iri daban-daban wanda kowane usulubi guda daya ya isa mai hankali ya shiga taitayin sa yace da ya karanta Qur'ani daga Baqara Hannasi bai ga laifin da Allah ya jaddada haka ba kaman kazafin da aka yi wa Aisha radiyallahu anha kuga tunda muka fara magana ake ta jaddada maganar yanzu ma ga ubangiji ya sake dawo da ita Allah madaukin sarki yace innal ladina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lalle wadanda suke jifan katangagu mata mata kamamu gafilat wa'anda ko tunanin zuma ba sa yi mu'minat mata mu'minai bayin Allah na kwarai amma su jefe su da kalmar sun yi zina Allah madaukin sarki yace lu'inu fi dunya wal akhirah Allah yace wa'annan Allah ya tsine musu albarka ya la'ance su a duniya da lahira ku ji girman maganar me ake cewa la'ana shine an nesantar da kai da rahmar Allah an kai ka dabdab da gabar wutar jahannama Allah ka gafarta mana sai Allah madaukin sarki yace walahum azabun azim bayan Allah ance su a duniya da lahira sannan kuma suna da azaba mai girma Allah ka gafarta mana sai Allah yace mai gaba da rama
yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun
kamar an tambaya ubangiji yaushe ne zakai musu wannan babban azaba wa'anda suka yi wa Aisha radiyallahu anha kazafi da sauran masu yi mata mu'minai kazafi har zuwa ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce yawma tashhadu alaihim rana ce wacce masu ba da shaida akan su yawma tashhadu alaihim arjuluhum alsinatuhum rana ce wanda wato harsunan su za su ainihin wato ba da shaida akan su wa arjuluhum sannan kafafun su za su ba da shaida akan su wa aydihim sannan hannayen su za su ba da shaida akan su bima kanu yaktubun bima kanu ya'malun saboda abin da suka kasance suna aikatawa anan gurin Allah yake bima kanu ya'malun ta suratu yasin yake bima kanu yaksibun dangane da abin da suka kasance suna tsaurorota wato matsalan lahira kenan harshe in yace zai yi ƙarya sai a toshe shi sai gabbai da kafafu da fatar jiki sai ya zama su suke ba da shaida gaban Allah kamar yadda Allah yake wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nar
yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nar fahum yuz'un
Allah yake ta majira nan da za a tattaro abokan gaban Allah makiya Allah waɗanda suka saba wa Allah a duniya a koro su a gargado su ila an-nar zuwa wutar jahannama Allah yake fahum yuz'una mala'ikuna koro su ana tattare su kar wani ya shiga layi sai an dangana da su da wutar jahannama sai Allah ya ce mai alrama
hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun
Allah ya ce ne har lokacin da suka yi sojan wannan wuta shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'maluna da jin su da ganin su da fatar jikin su Allah yake su ne za su ba da shaida akan su dangane da abin da suka kasance suna aikatawa kawai mutum zai ji fatar jikinsa tana magana tana ba da shaida gaba akan aikin shi tana ba da shaida a gaban Allah yo ko anan duniya ai akwai lokacin da fatar jiki ke ba da shaida ko ba haka ba na'am yanzu idan mutum ya kisan kai ya dauki wuka ya soki wani sai Allah ya sa jami'an tsaro suka samu wukar ai idan aka je akwai binciken da za a yi a jikin wukar ko a ga zanen hannunsa abin nan fingerprint zaki a jikin wukar idan aka samu zanen hannunsa a jikin wukar za a gano shi ye ko ba za a gano shi ye ba me ya ba da shaida akan sa shine fatar hannunsa ita ce ta ba da shaida akan sa har aka gano shine wanda ya aikata ashe kun ga tun a nan duniya ma ubangiji ya nuna mana aikace cewa fatar jikin mutum tana iya ba da shaida to idan kiyama ta tsaya ji zai ba da shaida gani ya ba da shaida fatar jiki ta ba da shaida shi yasa in zaka je wajen sabon Allah karka je da kunnan ka zai tona maka asiri ka aje shi a gida kafin ka tafi idanu ka karka kuskura ka je da shi zai tona maka asiri gaban Allah dan kwarmato ne yana da matsala kakka yadda da shi ka kuskura ka je da shi to an je lahira zai fada wa Allah zai ba da shaida ya tona maka asiri fatar jikinka karka kuskura ka je da ita idan ka je da ita tana da matsala ta iya gulma ba za ta tashi tona maka asiri ba sai an je gaban Allah ta ce ya Allah ka ji yadda aka yi saboda haka kire ta ka aje sai ka je ka saba wa Allah to in kai sa'a a dan samu sauki amma ka kuskura ka je da su za su tona maka asiri me zai faru a wannan lokaci Allah rama
wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina
wanda mutum ya ji fatar jikinsa tana ba da shaida wa qalu sai su ce li juludihim ga fatin jikinsu lima shahidtum alaina me yasa kuke ba da shaida akan mu jahannama za ta tafi ke fata yau in za ta tafi jahannama ai da ke za ta tafi zaki mabaku in banda nake hankalinki da ke za ta tafi kuma ki ba da shaida a lokacin fatu za su ba da ansa wace ansa za su bayar
qalu أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون
من ذاك سيفا تجيكي سيكي سورا لكي أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ألا دكي ساء أبو يفرشي كوينا سو كوبايا سو shi yasa mu dole mu furci mu ba da shaida akan ka a wannan ranar ba bisa zabi mu bane Allah ne ya samu mu magana an taqana Allahu allazi an taqa kulli shay wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un shine wanda ya dace ku tun karan farko kuma ya zuwa gare shi zaku koma Allah ka gafarta mana to shi yasa Allah madaukin sarki yace rana ce da gabobin jikin ɗan adam za su rinka ba da shaida a wannan ayata ainihin wato suratul nur sai Allah yace yawma idhin yuwaffihimullahu
yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin
Allah yace yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wannan rana ce da Allah zai cika wa mutane hisabin su da gaskiya ranar tashin alkiyama kenan kalmar din a nan gurin tana bada ma'anar wato hisabi sakamakon abinda bawa ya aikata Allah ya ce wa ya'lamuna a ranar mutanen duniya za su sani cewa annallaha lalle Allah huwal haqqul mubin shine gaskiya bayyananna a wannan rana Allah ka gafarta mana to daga nan sai Allah ya wata magana me Allah ya ce a rama
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات
أولئك
مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم
Allah yace kai ku saurara ku masu tuhumar cewa wai matar annabi ke zina Allah yace ai ba haka tsari yake ba Allah yace al-khabisatu la la tatum mata lil-khabisina dalla la tatum maza Allah ya halice su wal-khabisuna la la tatum maza lil-khabisat dalla la tatum mata Allah ya halice su kenan la la tace shi yake auren wa lalatacciya. Lalatacciya ita ke auren wa? Ita ke auren lalatacce. Wa tayyibuna wa tayyibatu li tayyibin. Tsarkakan mata, Allah ya ce dan tsarkakan maza ya halice su. Wa tayyibuna li tayyibat. Tsarkakan maza dan tsarkakan mata Allah ya halice su. Kenan annabi tsarkakeke ne ko ba tsarkakeke bane? Tsarkakeke ne ko? To tunda tsarkakeke ne ya matarsa kuma za ta zama ba tsarkakekiya ba. Ai ba haka tsarin yake ba. A malamai suka ce wannan shawara ce ake baka. Matukar kai na kwarai ne in ka tashi aure je ka nemo baiwar Allah ta kwarai ka aura. Samari kuna samun problem anan. Idan kuka tashi aure mafi yawa cikin ku addinin matar baya cikin ajandar. Shi dai bukatar shi ya samu zankadaziya kala gari ta zuwa fati. Da haka ne kuma zai je dauko kansa bala'i. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wa khudara ad-diman. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله قال امرأة حسنات من بتسو النبي yace ka shedin ku da dauko fulawa ajuji sabai suka ce me fulawa ajuji ya rasul Allah annabi yace kyakkyawar mata a gidan da ba tarbiya yarinya kyakkyawa kalar gari zankadaziya amma uwarta ta sha bid'a ta koshi ta kwankwadi shegantaka da iskanci tun a nonon uwarta ta tsotso shegantaka da fitsara sai kace bari ka auro ta wai kai ba matsala in tazo za kai mata wa'azi za ka sha mamaki sai ka gama wa'azin ta maka saifin hamma da jaran kafirito a cikin daki a ka shedin kare dauko fulawa a juji in za kai aure nemo yarinye da take da tarbiya Ahmad bin Hanbal lokacin da zai aure sai tura wata tsohuwa ta je ta masa sabe na matar da ya kamata ya aura sai ta dawo mata da report ta samu mata guda biyu yaya suke tsohuwa tace to gaskiya aka ramaka Allah ta farkon kyakkyawa ce kaf garin nan ban tsamani akwai kyakkyawar yarinya kamar ta yace ya labarin addini tace to addini kan gaskiya ta bakiri ta baka ratu yace to naji ɗayar kuma ya take yace gaskiya ɗayar mummuna ce kuma idon ta daya mummuna mai ido daya yace to ya labarin addini tace kwana take tana yi wa Allah sujada ta yi ne tana yi wa Allah azumi saboda haka sai ka zaba Allah ramma kaddara kai ne tsakaninka da Allah wa zaka zaba mara agajiya ai da ka samu wani sabon ustaz sai ce ba matsala a kawo kyakkyawan nan zan mata wazi no mace ta riga ta shafi tsara ta koshi wa'azi bai gyara akwai wani dan uwa ya samu wata ya auro ranan ta dan masa wani abu da bai dace ba sai ya ja mata aya yana jan ayar tace da ka ta karka fassara ta fassara masa ayar kamar da Ibnu Kathir ya fassara aya tace daidai na fassara ko na bata yace ayar uwa daidai kika fassara tace to ba za a yi aiki da ayar bane kuma za ka wannan wazi zai gyara ta Ahmad bin Hanbal ce wata magana mai ban sha'awa sai ce saurara ki ji Allah yana ba mace kyau ko yana son ta ko bai son ta amma Allah baya ba mace addini sai in yana son ta yace walizalika ikhtartu qabihatal awra'a li barakatillah yace na zabi wannan mummuna mai ido ne saboda neman albarkar ubangiji ko mata da ya aura ke saboda at-tayyibatu li tayyibin wa tayyibun li tayyibat nagarta quality ake nema yayin da zaka auri mace ta zama tana da addini tana da tarbiya to kyau in ya samu ba laifi bane ina fata an fahimci wannan amma kar ya zama kyawun kawai shine primary objective shi kadai kake dubawa da an yi wannan to al'umma ta lalace ta tabarbare mata kuma yawancin su wajen aure ba addini suke dubawa ba su kuma wajen aure mai suke dubawa su kuma wake da kudi wake da hannu da shuni abinda kawai suke dubawa kenan ko kan mutane kake sayarwa in dai akwai kudi a hannunka ba su da matsala sai a baka duk abinda zai faru sai dai ya faru su kuma matsala suke nan ba ruwan su da addini iyaye da ke aurar da yaya shi wai damuwarsa ina yarsa za ta huta yanzu shi ma ina zai rinka dan gurgura shi ya tunanin shi kenan ba wai ya zai a ji Allah a samu rahama a lahira ba ita kanta yarinyar ya mai ita kayan sayarwa ne yana jiran highest bidder wanda yake kawo farashi mai kyau shine wanda zai aurarwa sai ka samu wai suriki yana budewa wai mijin yasa mota wai kaga dattijo ya tashi yana wani tattara riga jikin sa na rawa wai surikin sa ne ya zo wai ya je yana bude masa mota yana aiki ne mijin ta sallah sakataren dindindin ne amma ya ga tarko da Abuja wai sakataren dindindin ka ji rashin hankali ba ga maka akwai dindindin a duniya to wannan shi yasa harkar aure ta dagule gaba ɗaya kuma idan gidajen mu basu gyaru ba biye da muke so mu gyara titin ba zai gyaru ba dole gyara in ana so sai an faro shi daga ina daga cikin gida ya za a faro shi daga cikin gida sai mun gyara falsafa ta neman auren mu su ƴan mata suna da ƙa'ida guda ɗaya su duk abin da samari ke yayi su shi za su shi suke so ko ku gane wannan ba yanzu idan yayin gudu ake a Yola a nan Jimeta to wanda yafi kowa iya fanfala kewa da gudu shi mace take so yanzu da samari a Yola za su ce ba za su aure yarinya ba sai ta haddace izo 20 wallahi daga nan zuwa shekara 5 sai ka nemi budurwar da bata haddace izo 20 ba a Yola ka rasa kowa ta haddace sama da haka haka ne ko ba haka bane to amma sai ya zamana ba wannan ake dubawa ba ya za ta zama kyakkyawa shi kare yake dubawa shi yasa bleaching da mata suke yana lalata musu fata ko tambayi likitoci ga surgery doctors na muna tare da su su ba ku labari macen da ke yin bleaching in tai accident aka zo ana so a dinke wace irin wahala ake sha ana shan wahala ana samun matsala ina fata an gane wannan magabata in sun tashi aure na kwarai na gari suke dubawa Sabit ibn Qais wata rana yana tafiya akan hanya sai ya tsinci apple tuffa da ya tsinci tuffa ya gutsura ya fara sha ya sha rabi daga kai da ya sama sai ya ga ashe bishiyar tana cikin wata gona ne reshen bishiyar ne ya tsallako kan hanya tuffar ta fado ta fetse ta yana ganin wannan ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hankalin sa ya tashi ya zai sai ya gano mai gonar ya nemi ya gafarta mashi ya rinka zagayawa har sai da ya samu kofar da ake shiga cikin gonar ya shiga ya ga wani mutum yana aiki ya ce abinda ya kawo ni ina roƙonka na tsinci tuffa a waje na sha rabi saura rabi sai na gane ta gonar ka ce ga rabin na dawo da shi wanda ya shiga ciki na kuma a yafe mu mutum ya ce gaskiya ba zai yi ne yafe maka ba ya ce saboda me ya ce gonar ba tawo ba ce ni ma aiki nake a gonar ya ce gonar ta waye ne ya ce mai gonar ba a garin nan yake ba bainaka wa bainahu masiratu yawmin wa laila daga nan zuwa garin da mai gonar yake tafiyar kwana da yini ne sai kai 24 hours kana tafiya yayi shiru ya ga to yayi kamata yayi ya hakura ya je lahira da rabin apple na haramun a cikin sai ya ji ba zai iya ba sai ya zabi bari ya taka haka yayi ni yana tafiya ya kwana yana tafiya kamin ya isa gari yana zuwa ya sallama kuma kai sa'a mai gona yana nan ya fito suka gaisa kai ke da gona wuri kaza da kaza yace eh yace rike wannan ya mika masa rabin apple har ya fara bushewa yace wannan kuma na menene yace na tsinta ne na sha rabi sai na gane daga gonar ka ya fado wannan ne dalilin da yasa na shiga gonar na samu wani yace ba tashi bace shi ya kwatanta mun nan daga can na tako da kafa abin da ya kawo ni kawai in roki ya ce a wajen ka in kace ka yafe mun shikenan in juya in koma mai gona yayi shiru ya kalle shi ya ce gaskiya ba zan iya yafe maka ba yace zuka kalli duk wannan wahala da na sha ba za ka iya yafe mun bai sai gaskiya ba zan iya yafe maka ba sai an je lahira sai hankalin wannan matashi ya tashi da ya matsa sai ya ce to dakata zan yafe maka amma da sharadi akwai ƴa da nake da ita na rasa mai aurenta in ka yarda za ka aure ta to na amince sai in yafe maka yace ban gane kowa yace ba zai aure ta ba yace to wa zai aure ta yarinyar gurguwa ce makauniya ce bebiya ce to wa zai aure ta yace kare yanzu na tsotsai ya hau kanka to sai ka aure ta ko kuma mu tafi lahira a hisabi to ƙarshe dai matashin nan saboda tsoron hisabin lahira sai dai amince zai aure wannan yarinyar mai gidan yace to a daura aure yanzu nan karkace ka fasa aka daura aure aka watse aka bashi tsugunan kofar gida yayi takumi yana kuma abinda Allah ya kaddaro kenan sai kuwa abin da Allah ya kaddaro kenan. Rana ta fadi magariba ta yi, mai gida ya ce taso ga ɗakin amarya can sai ka shiga ka kwana kamin gobe a shirya kuhu kama hanya. Ya je bakin kofar ɗaki ya tsaya ga amarya zaune amma ta juyo masa baya, ta bayan ta yake kallonta. Ya buɗe baki zai sallama ya ce at, sai tuna shi kurma ci sai dakata. To kurma ya mata sallama za ta ji? Ba za ta ji ba. Can sai tuna annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam, idan kai wa mutum sallama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, za a baka lada 30. In ya ansa shi ma zai samu lada 30. In bai ansa ba, mala'iku da suka fi shi daraja za su ansa maka. Sai ce to me asara a cikin in mata sallama, ni in kalmace lada 30 ko mala'iku su ansa mu? Saboda haka sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yana yin sallama, abun ya bashi mamaki. Faja'ahu sautun ka sautul bulbuli wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai ji wata irin murya mai zaki, bai taba ji murya mai zaki kamar ta ba. Kun san akwai mata da Allah yake baiwa ta zaki murya, ko ikama take in kana rike da sharbin kewa sai fadi. Sai ji wata murya mai zaki, bai taba ji murya irin ta ba, an ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nan take sai ya shiru a cikin zuciyarsa, sai ya ce wa hal tujibul mala'ikatu bi sautin masmu, ashe dama da aka ce mala'iku za su ansa da ƙarfi, za su ansa har ka ji shi. Wa alhamdulillah ya ji murya mala'ika. Yana nan tsaye da tunanin yadda za a yi, kawai sai ya ga amarya da aka ce gurguwa ce a zaune take, ba ta iya miƙewa tsaye. Kawai sai ya ga ta miƙe tsaye, da ta miƙe tsaye sai ta wayu ton, da ya kalli fuskarta sai ya razara, tunda ya zo duniya bai taɓa ganin kyakkyawan yarinya kamar ta ba. Sai ta fara ba da step ta nufo inda yake left right left right left. Wallah matashi ya so ta kansa kasa, yake subhanallahi al-karikil azim. Tace mai gida yaya? Yace mai gidan wa? Tace mai gida na mana? Yace a'a, ba ni ne mai gidanki ba. Tace ban gane ba? Yace matar da aka aure mun babanta ya ce kurma ce. Tace ai gaskiya ya faɗa, ya ce ni kurma ce saboda ba na sauraron abin da Allah ya haramta. Ya ce makauni, ya ce, tace gaskiya ya gaya maka, ya ce ni makahuwa ce saboda ban taɓa tsayawa in kalli abin da Allah ya haramta ba. Muharramina, kai ne ɗan adam na farko da na fara gani yanzu da ka zo wannan gida, ka zo mai gidana. Ya ce gurguwa ce, tace ban taɓa taka ƙafan nan tawo na je wurin da Allah ya hana ba. Kai ƙarshe sai ya ga ashe shi lahiya lahiya, ya jefa kuma ya camce. Ashe uban ya yi wa yarinya tarbiyya ne, ya rasa wa zai ba. Sai ya ga wani matashi wanda ya tafiyar awa 24 don neman a yafe masa rabin apul na tsintuwa da yake. Sai ya gane imanin wannan matashi, in aka dora a cike ni zai ja laba mai yawa, yadda ya cancanci a dauki wannan amarya a bashi. Shi yasa aka dauki wannan amaryar aka bashi. Shi na kwarai, ita na kwarai da aka daura auren sanadiyar auren ne aka haifo Imam Abu Hanifa. Saboda dama idan fari ya auri fara a addinance kenan, sai su haifi fari kal. To dama kai baki ne a addinance, ka auro baka, baki plus baka is equal to one. Kaga sai a yi baki kirin kenan. Allah ka gafarta mana, Allah ka samu dace. Saboda haka Allah ya ce al-khabisatu lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Allah ya ce ulaika mubarra'una mimma yaqulun, wayannan tsarkaka su ne waɗanda ake barrantawa daga wa'incan masu tuhuma da zina, irin Aisha radiyallahu anha da shi Safwan ibn Mu'addal as-Sulami, bawan Allah na kwarai bai jiwa bai gani ba, aka tuhume shi da yin zina da ainihin Aisha radiyallahu anha. Allah ya ce lahum maghfiratun, a gare su akwai wata irin gafara, wa rizqun karim, da kuma wani arziki na karamci. Allah ta'ala ya samu dace. Idan ba mu manta ba, jiya mun yi magana akan yau da amincewar Allah za mu kaddamar da wato gidauniya ta tallafawa marayu, irin wacce muka gabatar a shekarar da ta gabata. Bara mun kaddamar da wannan gidauniya a wannan masallaci, in ba ku manta ba, shugaba a lokacin yana mataimakin shugaba, yake cewa Allah ya da sai an maida abin ya zama national gaba daya. To yanzu kuma ga azumi ya kewayo, yanzu kungiya ta maida abin ya zama national. Duka Najeriya an bada umarni a kaddamar da irin wannan gidauniya. Muna so kuma Adamawa in Allah ya yarda ta zama zakaran gwajin dafi, ya zama ita ce za a bada misali da ita a wajen kokari da aka yi wajen tallafawa marayu. Duk wanda ya tallafawa maraya yana da lada, zai zauna tare da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna a ranar tashin alkiyama. Amma kamin mukaddamar da wannan gidauniyar, za mu buƙaci mu saurari wato jawabai daga mutane guda biyu kamin kaddamar da ita. Za mu saurari shi shugaban kungiya na ƙasa, masu tashi a tsaya a saurara a zauna. Abinda za mu yi yanzu yana da muhimmanci kwarai da gaske, ina fata an fahimci wannan. Saboda haka masu tashi kowa ya zauna sai mun kammala da abinda za mu yi yanzu kamin mu tashi daga wannan taro. Yadda zai zama rahamar da Allah yake saukarwa a wannan wuri mun same ta gaba ɗaya. Za mu buƙaci shi shugaban kungiya da kuma ciyaman na wato kwamiti na marayu ɗin, wanda shi ne sakatare na ƙungiyar Izala na wannan jiha ta Adamawa. Za mu buƙaci su ɗan faɗa mana wasu kalmomi kaɗan kamin ƙaddamar da wannan gidauniya. Daga nan kuma za a buɗe ta masallatayya da ainihin wato ko'ina makarantun mata da sauransu duka su tallafa, su ainihin ba da gudunmuwarsu, mu jira sakamakonmu a wajen Allah Maɗaukin Sarki ranar tashin alkiyama.
Ban san wane ne zai fara ba.
Na'am, to za mu buƙaci shi sakatare saboda ya yi briefing ɗinmu a ba mu wata shimfiɗa da za ta haska mana. Allah ta'ala ya sa mu dace.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كما يندى مالا يكباتر سوى يو بس الكوالين أكيزيا زا قدمت نيمون قدماوا domin gudanar da irin ayyuka wanda muka gabatar a bara bayan shi malam ya assasa wannan kwamiti na taimakawa marayu ga wannan jiha. To alhamdulillahi, na farko muna godewa Allah Maɗaukakin Sarki mai kowa mai komai, wanda ya ƙaddara rayuwarmu har zuwa yau muka sake ganin wannan azumi, muka sake haɗuwa a wannan masallaci domin ƙaddamar da gidauniya don tallafawa waɗannan marayu kamar yadda muka yi bara. Idan ba mu manta ba, bara kamar haka ranar 5 ga watan August aka ƙaddamar da wannan gidauniya, aka ba da gudumawa, daga nan kuma aka ci gaba da neman taimako daga masallatai inda ake tafsirai duka cikin wannan gari. A ƙarshe ranar 20 ga wata na azumi a baran muka ƙaddamar da gabatar da cikakkiyar bayanin abun da muka tara a wannan lokaci. Mun tara kuɗi wanda ya kama naira miliyan 1,168. Mun kuma gabatar da abun da ya sauƙaƙa ga waɗannan marayu da muka tantance, wanda yawansu ya kai guda 135, maza a cikinsu 562, mata 473. A cikin waɗannan maza 562 akwai yara ƙanana waɗanda suke ba su kai shekara 2 ba, su guda 110. Cikin mata ma, cikin 473 akwai yara ƙanana wanda ba su kai shekara 2 ba, su 130. To kamar yadda muka faɗi, abubuwa da muka saya wanda ya kama jillan kuɗi ya kama naira miliyan 1,500. A wannan lokaci da muka kulle saye-sayen duk abinda za mu saya, mun saura da kuɗi wanda ya kama ya kai jimla naira 162,500, wanda muka buɗe account da shi musamman saboda gudanar da wannan kwamiti. Koda bayan rayunmu, idan Allah ya kawo lokaci kamar haka, za a sake gabatar da gidauniya wanda za a ci gaba da wannan aiki. Sanarwa na biyu da muke so mu tabbatar wa mutane shi ne rekod ɗin waɗannan mutane marayu guda 135 wanda muke da su, suna hannunmu. Sai dai ga abin da muka daidaita za mu gabatar a bara. Cikin waɗannan dama shekaru da muka ayyana na cewa ƙa'ida ya amince cewa wannan shi ne shari'a za ta ɗauka maraya, duk ɗan namiji da bai wuce shekara 15 ba muna daukan sa maraya duk ya mace wanda ba ta shekara 13 ba tana marayya saboda haka duk wanda yake a bare da muka gabatar da wannan alheri yana shekara 15 a wancan lokaci bana zamu cire sunansa daga cikin record din mu na marayu hakan mace wanda take shekara 13 a wancan bana zamu cire sunanta sun yi graduating out of wannan marayu na taimaka na tallafi da za a ma maraya amma kofa abu yake daga yau dukkanin saura kuma wanda dama bamu da record din su a wancan shekara su gabatar mana da sunan naki da shekari waɗanda yake kamar yadda na faɗi a age bracket din shine namiji daga kwana 1 zuwa shekara 15 ya mace daga kwana 1 zuwa shekara 13 waɗannan da na faɗi zamu cire su sauran da suka saura wanda a record din mu na bara zamu bukaci ranan da zamu sa screening su ma za su gabata ga committee din a waɗannan matsuguni da muka riga muka yi a bara a makarantar Dimsawo da masallacin Dobeli da masallacin Angon Yalwa da masallacin Hammayero da a cikin garin Yola kuma da masallacin Sanda da masallacin cikin Shagari da masallacin Wura Hausa inda shugaban malamai na Yola South Local Government yake limanci Malam Halilu Isa Mubi waɗannan su ne a takaice abinda muke so mu sanar da mutane muna fata kamar yadda malam ya faɗa Allah ya ba mu ikon ba da gudumawa na gabatar da wannan alheri da aka sasa a wannan gari domin mu ma Allah ya mai ƴaƴan mu dauki in lokacin da muka aka samu assalamu alaikum
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قارب ودياك الله سبحانه وتعالى بيقول أمنا وأن يمتي bayan mun saurari tafsiri na alqur'ani mai girma daga sakataren wannan kungiya na kasa baki daya Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe Abul Aitam uban marayu kuma sarkin yaki muna fatan Allah ya saka mishi da alkhairi wayannan matasa da suke gaban mu na san insha Allah idan aka ce ana neman kuɗi da ya kai miliyan 1 zuwa miliyan 10 za su yi hobbasa su taro da taimakon Allah haka ne ko ba haka ba za su kawo iya kokarinsu da wanda yake sana'a karami da wanda yake babban sana'a muna fatan kowa ya iya ɗauko wani abu ya bayar domin randa Allah ya kai ku matsayi irin na chief of staff da sauransu to kenan a lokacin za ku iya bayar da fiye da abin da za ku iya bayarwa a yanzu amma idan yanzu abin da yake a juhunka ba za ka iya bayarwa ba to kuma ya nuna in ka kai matsayi na irin waɗannan manyan da suke kan kujera ba abin da za ka iya yi to tun yanzu ya kamata a so ba abin da na yi baƙin ciki ban ji daɗinsa ba shine daga cikin matasa masu sauraron wa'azi a wannan wuri akwai waɗanda aka same su da ƙwayoyi a hannu waya kuma irin mai bugarwa kuma a cikin masallaci nan saboda haka wannan abin bakin ciki ne idan kun zo sauraron wa'azi to ya kamata kwakwalwanku ta canja rayuwanku ta canja ku zamanto masu jin tsoron Allah yadda kuke kaunan wannan karatu kuke sauraro to kare zamanto kawai sauraro ne na jin daɗi sauraro ne na tsira har zuwa gidan aljanna ina fatan ku zamanto wato ambassadors din mu na kwarai waɗanda za ku zamanto jakadu na kirki a ce yaran mu yanzu yara ne na kwarai ba wanda zai iya daukan su ya kai su zuwa ga wani abinda ya saba wa karantarwar addini saboda haka ina muku nasiha na san malam zai ci gaba da sanyawa a cikin ainihin wato wa'azinsa wannan committee na marayu committee ne da zai kawo alkhairi mai yawa wa al'umma kuma zai kawo zaman lafiya ya mai girma chief of staff da sauran kwamishinoni da sauran wakilai na gwamnati taimakawa wannan kwamiti daga wurin gwamnati ba karamin alheri bane zai taimakawa zaman lafiya na ƙasa zai kawo alkhairi domin duk laifin da mutum yayi wa Allah subhanahu wataala Allah yakan ce mishi ya ciyar da talakawa a madadin wannan Allah ya yafe mishi saboda haka lura da halin da ake ciki za mu ji daɗi a matsayinku na jami'an gwamnati ku yi wani abu wani hoɓɓasa daga wannan gwamnati na jiha mu kama ƙafa da shi irin taimakon da ake bayarwa wurin Allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a wannan jiha tamu Allah da kansa cikin Qur'ani ya ce wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل طب هناك وإن حقوكي إذا الله يهيما قنا إذا أكا قلا دسو ما في يوسو ما سرونيني باين كابا وعلّا حكيا صدقيا سيما رايوسنا سكي sarakawa suna ciki makwabta suna ciki saboda haka ayi kokari a ga cewa an tallafa halin da ake ciki a kasuwa da sauran su yan kasuwa abubuwa yana ƙara tsada ya mai girma chief of staff ku yi wani abun da za ku sako abinci a kasuwa ya karya farashin na kasuwa in yan kasuwa sun kisa rage farashi idan kuka kawo abinci yawa aka yi order daga gwamnati to duk wanda ba a tsammani za a samu sauki a cikin kasuwa ba kuma an yi haka don a kare ɗan kasuwanmu bane an yi haka ne saboda wata da ake ciki mai albarka don a samu sauki al'ummar musulmi su ci gaba da addu'a har ma waɗanda ba musulmi ba su ma su ci alfarman al'ummar musulmi a wannan wata saboda haka muna fatan a yi wani tallafi daga asusun gwamnati zuwa ga wannan kwamiti don haka kamar yadda sakatare ya faɗi wannan kwamiti na ƙasa ne baki ɗaya don haka za mu soma ta a jihar Adamawa a matsayina na shugaban wannan kungiya ɗanku kamar yadda nake faɗi kullum a wannan jiha an dace kuma ga sakatare shi ma ɗanmu ne don nan gaba kaɗan ina tsammanin sai an haɗa da Malam Muhammad Kabiru Gombe Yola to saboda haka muna fatan Allah ya taimaka Allah ya bada ikon taimakawa don haka yanzu mun buɗe wannan asusu a madadina kaina ba kungiyan ba ni kaina na Abdullahi Balalau da iyalina na sanya wannan asusu taimakon naira 200,000 saboda haka naira 200,000 na bude wannan taro da shi kowa ya kawo gudumawansa saboda Allah mu tallafawa marayunmu na wannan ainihin wato jihar Adamawa Allah ya sanya albarka Allah ya jagora assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
a takbir a takbir na'am shugaban kungiya na ƙasa ya bude wannan asusu na marayu ba zan manta ba da shi ya fara budewa da tallafi na naira 200,000 bana kuma ya ƙara ninkawa saboda yana so shi ma Allah ya ninka masa tallafawa maraya akwai alkhairi da yawa a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wa katilul yatim ka hataini wa ashara bi asbu'aihi as-sababa wal wusta wa farraja bainahuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace da ni da mai taimakawa baraya yace muna kamar haka a cikin aljanna Annabi ya nuni da ƴan yatsunsa guda biyu yatsa manuniya da yatsa na tsakiya wa farraja bainahuma sannan ya dan bude tsakanin su yace haka za su zauna tare da wanda ya kyautatawa baraya a cikin aljanna wani ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah zuciyata ta bushe ana ta wa'azi amma baya ratsa zuciyata ga laifuka sun ja kewaye ni ina so zuciyata ta cika da imani ta yi laushi qur'ani ya ratsa ta yadda zan yi wa Allah biyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shawarar da ya bashi shine ka samu maraya ka rinka ciyar da shi kana kyautata masa kana tausasa masa kana shafa kansa Allah zai sa zuciyarka ta yi laushi yadda imani zai cika zuciyarka maqil yadda da an karanta qur'ani sai ka ji ya maka tasiri Allah ta'ala ya sa mu dace saboda haka ya ku bayin Allah da wannan an bude wannan gidauniya ana bukata kowa ya ainihin ba da gudunmuwarsa kowa idan jiwa ta samu bishiya ta ture to shi kuma zomo sai ya samu wata tafasa ko wani majanfari shi ma sai ya ture
kun ga shi ma ya iya bakin kokarin sa ko nawa aka bayar ko nawa aka tara idan kai baka bada ko naira daya ba kaga abocha da za a yi a biya lada kai zero kake da shi a ciki sai abinda ka dauka ka bayar shine wanda zaka samu ladar sa sannan Allah madaukin sarki bai rena tallafi da aka yi domin addini kuma kullun nakan ga muku ko ahlus sunna ko kada irin wayannan matsalolin suka dama ku ne kullun damuwar ku ya za a yi da al'umma ya za a ceci al'umma ya za a taimaki al'umma ya za a yi da marayu ya za a saba musu makoma rigunan sallah kawai da aka dinka wa marayu a shekarar da ta gabata sama da rama raya 1000 kamar yadda chairman na committee ya gama karantawa a halin yanzu mutane ne waɗanda dama suna da iyaye su ma iyayen na yi musu Allah ya karbi rayuwar iyayen ya zama na sai dai idan masu iyaye sun sako sabuwar riga ranar sallah su rinka kallo suna kuka suna tuna nasu iyayen cikin taimakon Allah sai ga mun share wa irin waɗannan yara sama da guda 1000 hawaye a sanadiyar wannan ba mu san iya alkhairin da Allah madaukin sarki ya sauko mana da shi ba kuma zai ci gaba da sauko mana da yardar Allah saboda haka kowa ya dauki irin wannan gudunmuwa ta sai bayar mu jira sakamakon mujin Allah madaukin sarki kuma kamar yadda aka ambata lalle ita ma gwamnati a jawo ta ita ma ta sanya jarinta a cikin aiki irin wannan zai taimaka kwarai da gaske wajen zaman lafiya al'umma da kawo kwanciyar hankali a cikin kasa duk lokacin da Allah ya ga ana kokarin ya za a taimaki masu rauni to ku kuma akwai sanda raunin yake samun ku akwai sanda rauni ke tinkara ku kula sai yadda za ku yi to idan Allah ya ga kun yi amfani da damar da kuka samu kun taimaki masu rauni ku kuma lokacin da rauni zai same ku sai Allah ya taimake ku Allah ka taimake mu gaba daya ka kuma ainihin wato zamanar da mu lafiya saboda haka ya ku bayin Allah kowa ya bude tashi gudunmuwar na so a ce na riga shugaba ba da tawa sadakar yadda an je lahira za a bada lada a wuce aljanna Allah ya ce in fara wucewa to kun sun yi so shugaba ya zo daga baya to amma yanzu shugaba yayi shiga sauri ya riga mu wucewa zuwa aljanna muna fata mu ma mu biyo shi daga baya Allah ya ba mu